goma ƙarshe in suka zo, kamar da Aisha take cewa idan goma ƙarshe suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zage dantse ya tada iyalansa ya raye da ransa. Haka ma aiki sallallahu alaihi wasallam yana ninka, wato ninninka ibadarsa a goma ƙarshe. Akwai abubuwan da aka yadda mai azumi yayi, an yadda mai azumi yayi wanka, wato ba haramun bane mai azumi in yaji abu ya dame shi ya wanka ko ya jika kansa, ruwan nan babu komai. Ana an yadda ya shaka ruwa ya kurkure baki ba tare da ya kai matuƙa ba, kamar yadda ya zo a hadisin Laqit ibn Sabira, wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman. Sannan an yadda ya sa kwalli, to ba a hana mai azumi sa kwalli ba. Amma hadisin Aisha da take cewa iftahala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'im, yana cikin sunan ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kwalli alhalin yana azumi. Sannan Anas ya kasance yakan sa kwalli yana azumi. Hakanan bai haramta ga mai azumi ba ya sumbanci matarsa ko ya rungume ta idan zai iya mallakar kansa, idan zai iya daurewa. Wani ba zai iya mallakar kansa ba kai yayi. An tambaye Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi, wa kana amlakukum li irbi, ya fi ku wato daura kansa, wanda zai iya babu komai zai iya yi. Hakanan mai azumi zai iya haɗe yawo, ba sharaɗi bane idan kana azumi kai ta kaki kana zubarwa, kana iya haɗe yawonka. Sannan za ka iya aswaki, Annabi yana cewa laula an ashqa ala ummati wa amartu bis siwaki ma kulli salah, ba tare da ya keɓance wani lokaci da ake azumi ko ba da miskini 60, wannan ya zo ne akan wanda ya tara da matarsa cikin Ramadan da gangan, wannan shi ne wanda uƙubar ta zo a kansa, kuma aikinsa babu shakka ya ɗara na wanda zai sha makwarwa ɗaya ta ruwa, ba ɗaya suke ba. Saboda haka wancan an gallaza masa kafara, wannan kuma ba a ce to shin zai rama, shi ba babu wani nasi da ya nuna cewa zai rama. In ka ce ya rama, to ya nuna kenan zai iya tadarukin abin da ya kuce masa. Saboda haka babu nasin da ya nuna cewa ma in ya karya da gangan akwai wani dama da yake da ita nan gaba zai rama. Wanda ya ce zai rama sai kawo dalili. Saboda haka sai dai ta istighfari, ya ta tuba, kuma ya taiwanci azumin nafilfulu wanda Allah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar gobe kiyama za a yi wa musulmi ciko da su a cikin ayyukansa da aka samu gibi, aka samu gurbi a kansu. To wannan shi ne. Sannan abu na biyu da yake karya azumi shi ne wato ainihin tarawa, sun yi tara da matarsa da gangan. Mutumin da zai yi haka to azuminsa ya lalace, kuma wajibi ya kafara. Kamar da ya tabbata cikin sahihain, mutumin da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi halaftu, ce me ya faru, ce na halaka, me ya faru, ya ce gashi na zai kiwo iyalina a cikin azumi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zaka yanta baiwa, ya ce ba shi da ita ba zai iya ba. Annabi ya ce da shi zaka iya azumin wata biyu, ce ba zai iya ba. Ya ce shi gashi azumin wata ɗaya ma ga abin da ya faru, kuma ya zama a ce yayi wata biyu abin da zai kuma faruwa. Annabi ya ce to ka je ka ciyar da miskini 60, ya ce shi ba da abin da zai ba miskini 60. Annabi ya shiga ya kawo masa kwandon dabino aka bashi, aka ce je ka ciyar. Ya ce wa zan ba wanda ya fi ni talauci, aka ce ya ce to duk unguwarmu ba wanda ya kai ni talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har sai da aka ga fiƙoƙinsa, ya ce ka je ka ci kai da iyalanka. Saboda haka wanda ba zai iya kafara ba to shikenan ta faɗi a kansa. Kaga shi wannan ya yi abin da aka hana shi, amma kuma zuciyarsa ta zargi shi, ya ji ba daɗi, ya samu damuwa har ya zo alamar tuba kenan. Ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya halaka, ya halaka, da a ce kashewa ake yi ga wanda ya yi, kaga shi ya kawo kanshi kenan a kashe shi. To Annabi da ya bijiran masa duk abin da ya ce ba zai iya ba, to gashi ƙarshe ya ma tafi da kwandon abinci gida. Ga wancan abu da ya yi maimakon a yi masa uquba, ya tafi da kwandon abinci gida. Annabi ya ce je ka ci ka ciyar da iyalanka, izhab wa at'im ahlaka, je ka ciyar da iyalanka. Kaga kafaran ma ta fada a kansa. Wannan ba zai ƙara fassara maka fadar Allah yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ba, Allah zai fassara maka wannan. Inda ya yamu ne daga jeran hankalinmu, mutum ya zo muka yi masa wannan, to in ba a dura masa ashar ba, kai masa duka, to ya yi sa'a, ka ce kaza, ka ce kaza, kuma an baka ka ce kai za ka riƙe, wannan ai rashin mutunci ne, ba ka tada abin da kai. To rigima za a yi. rigima za a yi da baka tuna abin da kai kamar wanda yazo gaban fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi na sunbance wata mata mata ta bace babu shakka ku suranta wani ne yazo nan ya gaya muku haka wata ta zo wucewa nan yayi kaza wannan yana tashi zai haure shi da mari ɗan iska da ba ku kuke ja mana bala'i kaza da ku duk bala'i ku kuke ja mana shi sai Adabu yace da kai muka yi sallar jami'i yace eh ce innal hasanatu yudhibuna sayyi'ati jika to wannan yana nuna maka duk mutumin da zai yi laifi har ya kawo kanshi yana roƙon ka bashi mafita to babu shakka wannan akwai gaskiyar tuba a cikin zuciyarsa saboda ba wanda zaka tsananta bane ka ƙara firgita shi ka baza mashi saboda haka idan mutum yayi wannan to kafara ce akan sa sai daidai idan ba zai iya ba kuma kafara a bisa wannan tartibin wato ya fara da yantawa idan ba shi da abin da zai yanta ya ciyar da yayi azumin wato wata biyu a jere idan ba zai iya wannan ba to ya ciyar haka za a so da su a jere wannan shine kafarar wanda ya abin nan darmazi baya kare azumi kuma da zai fidda mazi ko da tunani ko da sha'awa ko kuma a haka kawai abin ya fita daga jikinsa shi ma nan baya kare azumi ba abin da yake nuna cewa mazi yana kare azumi fitar mani mutum yayi fitar da maniyinsa to dan ne wasu malami suka ce azumin sa ya kare wasu ba kamar Sheikh Nasiruddin Albani shi yana ganin wannan ma ba zai kare masa azumi ba to ala ayi halin barin wannan a gaskiya ya fi sannan tunani har mutum yayi sha'awar da za ta fitar masa da mazi wannan shi kansa zai iya zama matsala a cikin azuminsa ko da kuwa ba a ce azuminsa ya kare ba akwai abubuwa da ya kamata mu tattauna to amma lokaci yayi kuma kun gaji ni ma na gaji zuhri yana cewa idza qala majlisul ilmi kana lishaitani fi nasib idan majalisi na karatu yayi tsawo to shaitan zai fara samun rabansa sai kaga wani yana gengedi wani yana bacci wani ya fara tunanin matarsa wani ya fara tunanin za mu tsaya a nan da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tambayar da ansa za a yi mana a nan wadda kawai ba wajen awa biyu muka ba
ana dangantawa zuwa ga Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ko dai fadinsa ko kuma fadin da yake yawan maimaitawa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan bayna ar-rasul wa ra'yi kulli faqih ilmi shine a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce ba wai ra'ayi mutum ya kawo ra'ayin kansa ya dora mutane akai ba kullul ulumi siwa alquran mashghalatun illa alhadith wa ilmu alfiqh fi ad-dini alilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwahu wa sawisu ash-shayatin al-imam abu al-walid ya kawo qissar yahya ibn yahya al-laysi al-qurtubi yake cewa mun tashi daga Andalus zamu je Madina wajen Imam Malik domin daukar ilimi da muka zo Tarablus sai wani hau tare da mu a cikin jirgin da muke tafiya yace bamu taba tsayawa wata tasha ba ko mu sauka a wani waje sai wannan bawan Allah ya tashi yayi mana wa'azi da kissoshi ya ba mu labarai sai muka kyautata abin da yake fada har sai da muka shigo cikin Madina mun sauka a wani masallaci daga cikin masallatan Madina sai tashi zai yi abin da ya saba da muke ganin ya kyauta take sai muka ga mazajen suna samun hanyoyi suna fita yara kuma da suka hango shi suka dau duwatsu suna jifansa sai muka yi mamaki sai muka tafi wajen Imam Malik sai ya zama farkon abin da muka tambaye shi muka ce to ku a garin ku ana tashi ana tarihi ana bada labarai sai kuma a dinga jifan mutum sai ya ce hakika waɗannan mazaje da suka yi haka sun kyauta su kuwa yaran nan sun yi abin alheri da suka jefe shi sai muka ce to magabata na gari in za su yi taro akan me suke taruwa yace sun kasance suna taruwa ne akan ilimi wannan kuma shine aikin sabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sanda suka hadu to suna haduwa ne akan tattaunawa ta ilimi kamar yadda Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito da sanadi ingantacce daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi yace idan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka hadu su suna tattaunawa ne akan fiqhu, ma'ana akan ilimi, sai dai fa ɗayan su zai karanta aya ta alqur'ani ko ya sa wani ya karanta. To wannan shine makasudin taruwar mu, kuma alhamdulillahi mun kwashi ilimi domin malam yayi mana jawabi kwarai da gaske, kuma duk jawabin sa bai fita daga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sai dai abun mamaki kadan ne suke rubutawa ana, kuma na tabbatar da cewa taron ilimin da aka tara anan dinnan wajen ba wanda isa yace ya haddace shi. Mala a cikin bayanin sa ya kawo mana ayoyi na Qur'ani daban-daban har guda 8, wanda a ciki akwai ayar da ya maimaita ta ya kai su 6, wata ya maimaita ta ya kai su 4 ayoyin Al-Qur'ani, wanda kuma duk ya faɗe su ne a wurare daban-daban har waɗanda ya maimaita hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma waɗanda na ƙayyade kawai daga hadisin da yace Bukhari da Muslim ya rawaito shi, sai Bukhari ya rawaito shi, sai Muslim ya rawaito shi, ya kawo mana hadisai 50, wanda a cikin hadisai 50 din nan dukkan su ma'anarsu daban-daban. Hadisai 4 ne kawai, biyu suke iri ɗaya, biyu ma suke iri ɗaya. Ya kawo mana kuma asar wanda ba a danganta su da Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga kan sahabi zuwa na ƙarshe da ya kawo na zuhuri kusan asar 10:11, kuma mafi yawancin su kowanne ya danganta shi zuwa ga littafin da aka ciro shi. Sannan kuma ya cika mana bayani akan matsalar azumin, wanda masu wa'azi suna da yawa a nan, masu karantarwa suna da yawa a nan, kuma yanzu islamiyoyi suna nan suna ta jiran mu, wata a cikin ma'anan din ma za su je gidan rediyo su yi karatu. Kamar ni dai na san tabbas lokacin ba zai kure, ba zai wuce ba sai na je gidan rediyo na yi karatu, kuma wannan karatun da aka yi zai haskaka min abubuwa da yawa da zan faɗa. Wanda a ciki salo da malam ya bi salo ne na littafi, wannan lecture ta ci a wallafa littafi a kanta, domin da yawa daga cikin bahasussuka da ake yi rubuce-rubuce da za a gabatar domin neman ci gaba ko ƙarin girma na aiki. Ni na taɓa zama ɗan kwamiti daga cikin kwamitoci na ilimi a makarantar gaba da sakandare, wallahi na ga bahus ɗin da ake gabatarwa a matsayin bahasi na tarqiya, wani bahasin in ka kalla sai ka ji tausayin sa, wanda wannan ya ci a ce an wallafa littafi a ciki. A ciki za mu ji inda malam in ya kawo bayani sai kawo maka ka'ida da asalin yadda magana take a wajen malaman ilimi, yuqaddamul qawl ala al-fi'l, misali a hadisi da sauran abubuwa da yawa wanda zaurance ne na malaman ilimi, wanda da mutum zai ji ya sake maimaita ji a cikin kaset ya haddace tu ya san wani abu babba a cikin ilimi. Bayan nan kuma ba wai kawai karantowa yake daga takarda kawai ya gaya mana ba, yana yin ta'aliki yayi sharhi da irin yaren da zamu iya ganewa da irin Hausar da muke fahimta, wanda wata Hausar ma in ya sai kowa ya dariya alamar cewa magana ta shiga zukatan mutane. Sannan bayan nan kuma yana yi wa maganar kwalliya da abin da zai iya janyo hankalin mutane don su fahimta. Sannan kuma idan abin ya saba wa ra'ayi wanda shi malam yake ganin yafi dacewa da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana masa raddi ko waye ya faɗe shi. Kamar misali mas'alar da ya kawo mana ta cewa babu laifi mai azumi idan ba shi da lafiya ya sha ruwa, ya kawo dalilai kuma ya raddi akan wanda suke ganin ba zai sha ruwa ba. Sannan kuma yayi batun wanda yayi inkarin azumi karara ya faɗi hukuncin sa. Sa'annan kuma da waɗansu mas'alolin da malam yayi raddi a kansu, kamar misali mas'alar da mumin saba cewa an ɗaura shaiɗanu gaba ɗayan su ake ɗaurewa. To yau mun ji a cikin bayanin malam ya ce mana mafiya manyan su ake ɗaurewa, kuma ya tabbatar mana da haka a hankalta cewa ba a daina yin laifuffuka a lokacin. A cikin bayanin malam yana zaƙulo mas'aloli wanda suke a zahiri ko ka karanta littafi ba za ka iya ganewa ba, sabo da zama da malamai da kuma fatahi na Ubangiji yana taimakawa mutum ya fahimta al-istinbatud daqiq kenan. A kamar misali mas'ala mai ban mamaki cewa idan mai azumi yayi azumi jininsa, kofofin jininsa sukan toshe, shi kuma shaidan yana samu ya kai ya komo ta hanyoyin jini, wannan mas'ala ce ajiba, ni dai ban taba jinta ba, kuma na san da yawa daga cikin mutane anan ba su taba ji ba. Bayan nan kuma idan malam ya kawo mana mas'ala cewa malamin fiqh wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza, ba wai kawai ana kawo mas'alar a ce an yi saɓani don a ji an yi saɓani ba, a ƙarshe zai ce wanda ya firin jaye yafi kusanci da gaskiya shine kaza, kamar yadda ya gaya mana a matsalar shaida ɗaya ake nema ko shaidu biyar, in jayar da shaidu biyu wufqan lil adilla. Sa'annan kuma matsalar ikhtilaful matali, shin za a yi amfani da mahangar wata, ganin wata guda ɗaya ko ba guda ɗaya ba. A taƙaice na taƙaita mana wannan ne don ya zame mana wato kamar allura, musamman duk wanda ya ɗau wannan ilimin a cikin abin ɗauka, to Allah ne ya sare mana hanyar da za mu iya zuwa mu koma mu sake maimaitawa mu ji. Kuma idan muka ji ba za mu sake maimaita ba. Na taɓa jin wata magana a bakin malam, kusan yanzu da jinta an shekara 13, kuma wallahi da na jita ɗin a lokacin ban haddace ta ba, sai na koma ranar da na taɓa ganin shi kenan, sai na koma na sai kaset ɗin a wajen sautul Qur'an, sai na sake ji na kuma maimaitawa. Na maimaita na maimaita na ji ya kai su 10, sai na haddace ta sosai har da sunan littafin da ya faɗa. Allah bai sa na taɓa ganin littafin ba sai da na tafi Sudan, sai na ga Wafiyatul A'yan, sai na tuna matsalar da ya faɗa, na dinga bin Faharis har sai da na gano inda take kamar yadda ya faɗa. Dan ƙara tabbatarwa da na zo Madina a shekara ta 2004, wata rana na gamu da shi a gidansa, sai na sake tambaye, sai sake tisa min. Ba na jin in dai ba rashin lafiya ce ta losing memory ba, zan taɓa mantawa da wannan matsala. Amma sirrin shi ne na ji na sake maimaitawa, na kuma maimaitawa. To da Allah, inda yadda za ka yi ka saka wannan kaset ɗin, ka ji ka tace iya ayoyin da iya hadisan, ka fahimce su kawai, ka ce bari in ji ayoyi nawa ya kawo, hadisai nawa ya kawo, asar nawa ya kawo. To a lokacin za ka gane akan me ya kawo ayoyin, akan me ya kawo hadisan, kuma akan me ya kawo asar ɗin. Da fatan Allah ya amfane mu da abin da muka ji. To babu lokaci, akwai tambayoyi kusan 31 da aka yi, ga sunan cinkus a hannuna, amma ba zai yiwu gaskiya a amsa su ba. Wataƙila idan muka amsa khumsin wa'annan tambayoyin ma an yi ƙoƙari sosai, duk da cewa yawanci suna da alaƙa da azumi, amma za mu ajiye su insha Allah ranar Talata, ran da za mu rufe karatun Muwatta. Akwai ƴan uwa da za su zo, su Malam Sani Alhamidi, su Malam Rabi'u Umar, da su Malam Alƙasim, da sauran ƴan uwa, za mu zo mu amsa tambayoyi, sai mu shigar da su cikin tambayoyin da za a amsa. Wa'anda suka halarta insha Allah sai su saurara. Malam ya ce wai ji'ita bi hadisi min Anas, ko kuma ce an Anas ibn Malik al-Ka'bi, fal huwa Anas ibn Malik khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. A hadisin da malam ya kawo na 21 cikin hadisai 50 din ya kawo hadisin Anas, shin shine Anas ibn Malik da muka sani?
Duk wani Anas da muka faɗa shine Anas ibn Malik, ba wani Anas da musamman ma aka itlaki aka ce Anas, ko kuma ma aka ce Anas ibn Malik shine khadimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam.
Al-Ka'bi ne da Muhammad ibn Ka'ab. Okay, so wannan Al-Ka'bi din Muhammad ibn Ka'ab da malam ya faɗa ba shine Anas ibn Malik, wannan Anas ibn Malik daban, wancan ko Muhammad ibn Ka'ab daban. Wannan ce malam waɗanda suka ajiye azumi shekara da ta wuce saboda an ce an ga wata a Niger, to wannan sallah yaya za su kasance wajen yin daidai ko saɓani, ma'ana sun yi daidai ko kuwa?
Wato abinda wasu malami suke cewa, inda a ce kasashen musulmi za su haɗu su daidaita ganin wata, su ɗanyanta ganin wata, to wannan shine abinda ya kamata. Idan haka ba za ta samu ba, to kowane abinnan mutane su yi aiki da ganin da shugabannin suka tabbatar. Wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin Tamamul Minna, cewa tauhidul matalik din shine abin da ya kamata. Amma in ba zai samu ba, to kada kuma mu ƙara saɓani, ya zamana a ƙasa guda kuna tare da wato musulmi na ƙasa guda ɗaya, zama kuma su ma ba su iya haɗa kansu ba. To ala aƙalla idan ba za a samu na ƙasashe duka ba, to na kowace ƙasa a samu su haɗa kansu. Saboda haka ba ka da tabbas game da ganin wata ɗin Niger ko kuma na wata ƙasa daban, musamman ma dai ƙasar da baka sanya ai suke wajen tantance ganin watansu ba. A Saudiya suna da yadda suke tantance ganin wata, wannan ma'ruf ne, sananne ne, amma Niger baka da wani tabbas akan wannan abin da yake ya faru. Wato akwai shekaru da aka yi a baya masu yawa ana tafiya ba daidai ba, ya zamana duk shekara Sha'ban baya cika, Ramadan baya cika, mun yi shekaru bila adadin ni ban san adadin su ba, kowa ma wannan zai ka tambaya sai ce shi bai san. Duk sanda aka ce yau ne ganin fari to sai an ganshi, na Sha'ban sai an ganshi, na Ramadan sai an ganshi, wanda duk duniya ba a haka. Kuma ni na tabbata ba Najeriya ne muka fi kowa ilimi ba na musulunci a duniya, ba Najeriya ne muka fi kowa tsoron Allah ba na musulunci a duniya, ba Najeriya ne muka fi kowa gani ba, ƙarfin gani na ido a duniya, sannan ba mu muka fi kusa da wata ba. In je da wani malami ba inda yake cewa ko nan Najeriya ka fi kowa kusa da wata, za ka ku ba ku taɓa ɗaga ido ba sai kun gan shi. To a gaskiya ta kai, ina tunawa wallahi akwai sanda har sai da malamanmu idan muna musu tambaya akan wannan, lokacin muna karatu a Madina, idan muna tambayar malamanmu akan wannan mas'alar, mu ce shin zai yiwu a shekara 40 ana azumi 29 tattara da tara bai taɓa cika ba, ko Sha'ban bai taɓa cika ba, zai yiwu? Wallahi malaman sai su rika cewa da Allah mu kawo maganar da take, ya za mu kawo maganar da babu ita? Su ba su taɓa fahimtar cewa haka muke a ƙasarmu ba, don suna zaton ba wani mai hankali ne zai wannan, duk duniya ba haka. Annabi cewa asharu hakaza wa hakaza, to mu sai muka yanke wa hakaza, muka asharu hakaza sai muka tsaya ba, haka akwai rigici. To wannan dadewar da aka yi a haka ita ta ja da aka dan samu canji a ƴan shekarun nan, wasu suka rika tutsu sai mutum ya yi ta rigima shi sun gani a ƙauyensu. To in kun gani ba a karɓi shaidar ba, dole ne sai an karɓa? To aka yi dole ne aka ce wani ya gani a ƙauyensu sai an karɓa? Ai ba haka aka ce ba, dole ganin wata akwai ka'idoji, akwai dokoki, akwai tambayoyi, ba kawai daga wani sai an ce an gani a wani gari kaza. Yanzu shi wancan a Niger din ba bai san waye ya gani ba, shi ne kawai an ce. To wannan shi ya jawo mana har ake samun wasu suna tutsu saboda wannan sabo din da aka yi, wanda kuma mu mun ji daɗin hakan gaskiya, don canji ne mai kyau. Mu ma kuma a wasu ƙasashe ba za mu je mu zama ainihin wato waɗanda ake wa dariya ba.
A iya amfani da na'ura wajen ganin kuma falaki.
To maganar falak, wannan malamai suna cewa ba baya daga cikin abin da aka ce a yi amfani da shi wajen tabbatar da ganin wata, wato a tabbatar da cewa an gan shi ko ya tsaya ta hanyar ilmul falak. Ban shiga wannan masail din ba, don suna da fadi ko a kansu kawai za mu iya darasin, shi yasa duk na tsallake su. Ba za mu iya cewa za mu tabbatar da gani ta hanyar falaki ba, wannan kusan shi ne kauli ma wanda yake mujma alaihi, sai waɗanda suka yi shuzuz kamar yadda ibn taymiya yake faɗa fil mi'ati thalitha, amma kamar a ƙarni na ɗaya, ƙarni na biyu, duka ba a taɓa samun ma wanda ya ce a yi aiki da lissafin kalanda ba. Sai da aka zo mi'ati thalitha, shi ma aka samu wasu 'yan tsirari wanda suka faɗi haka. So abinda malamai suke cewa za a yi amfani da gani, don da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu liru'yati, ar-ru'ya huna ar-ru'ya bil ayn mujarrada, ba wanda sai an sa na'ura ba, domin kalmar al-hilal tana nufin watan ya dago yadda za a gansa, ba wai ana nufin wiladarsa bisa ga ilmul falak ba. Wiladarsa bisa ga ilmul falak wannan abu guda ɗaya ne, ai wata baya haihuwa sau biyu, sau ɗaya ke in aka haife shi kuma sai wani watan, ba zai sake yin nabi ba a ce wannan da kasar da nata. Amma hilal al-ihlal wannan zai iya faruwa ga mu wasu ko ba su gan shi ba, wanda kuma da wannan ne aka jingina hukuncin, da hilal ne wato dagowar watan a gan shi, ba haihuwarsa a ilmul falak ba. Da cewa wasu daga cikin malamai na ƙarshe-ƙarshe ƴan kwana-kwanan nan sun ta ƙoƙarin su ga sun tabbatar da wannan, kamar Ahmad Shakir yana da littafi ma da ya akan isbatul al-ahilla bil hisab al-falaki, ya yi kokari ya tabbatar da wannan. Haka nan Sheikh Yusuf al-Qaradawi yana daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga ai amfani da al-falak wajen tabbatar da ganin wata, domin a hada duniyar musulmi gaba ɗaya ta zama akan tsari guda ɗaya take tafiya, ba tare da an samu sabani ba, kamar yadda ake wajen hawan Arfa. Kaga hawan Arfa ɗaya ake duk duniya, da cewa mun fara samun idin mu na lauya an fara zazzakudawa, duk da dai an kokari an gyara wannan. To shi yana da wannan ra'ayi, amma da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayan ra'ayinsa ba. Subki yana da wata magana da yayi wacce tana da kyau kwarai da gaske, yake cewa kada a yi amfani da ganin da lissafin kalanda wajen tabbatar da ganin wata, amma ana iya yin amfani da shi da maganar masu falaki wajen sukan shahada. Wato idan masu falak suka yi ijma'i cewa wata ba zai ganu ba, sai wani ya zo ce ya gani, to a soki shaidarsa da wannan ilimin nasu, domin nan an yi amfani ne da iliminsu wajen kore imkaniya, ba an yi amfani da iliminsu wajen tabbatar da ganin watanni. Haka sulki yana da wannan ra'ayi, kuma ra'ayi ne wanda yana da kyau kwarai da gaske, musamman a irin yanzu da ƴan tabargaza suka yi yawa.
Allah ya saka alkhairi. To tambayoyi guda biyu da suka rage mana, na ɗaya wannan take cewa ko yake cewa malam ana bin kakata Azumi wanda ita ma bata san iyakacinsu ba, kuma gashi bana ma bata da lafiya, ba za ta yin azumi ba saboda rashin lafiya. To malam ya za a yi da waɗancan da waɗanda bata san yawansu ba, kuma bana ma bashi ba za ta iya yi ba? Shi kuma na ƙarshe yake neman fatawa akan alsa da yake da ita, cutar gyambon ciki wacce take kusan ta dindindin, ya zai yi?
Matsalar kakakka wannan abinda ya shafi azuminta na bana sai ta ciyar, ruwa alalazi da yutsikuna hu fidyatun ta'amu miskin, sai ta ciyar. Wanda kuma ya wuce kaga ba za mu ce ta rama ba, tunda gashi ne yanzu ma ta kasa yi, kuma mu ce ta rama wani wanda ba san adadinsu ba. Idan shi ma gazawar ce ta sa ba ta yi ba, wato irin wannan matsalar ce ta tsufa ko wani abu wanda yake ya hana ta ta yi, ba wai abinda yake samun mata na larurar al'ada ba, to za ta ciyar, ta yi kokari ta ga ta ciyar ya abinda take ganin za ta iya ciyarwa, na adadin kwanakin da za ta ciyar wanda take sa yaqinin cewa haka ne. In kuma a sakaci ne, saboda tsabar sakaci ne, irin abinda mata suke tsallakewa ne na kwanaki duk wata, suka taru har yanzu ta tsufa kuma take tunanin su, to wannan sai dai ta yi ta neman gafarar Ubangiji, kuma ta yi ta istighfari ko Allah ta'ala ya yafe mata. Wanda yake da ulsa, kuma ulsar da ta zama ba yadda zai yi, wanda yana cikin alalazina yutiquna, kuma cikin magana mu ba mun yi ishara zuwa ga wannan, saboda haka wannan zai ciyar ne a madadin kowace rana, sai dai in yana jin zai warke, in ya fitar da tsammanin ba zai warke ba saboda ta yi tsanani, anyi har ya fidda rai, to sai ya ciyar. Amma in yana sa tsammanin cewa zai iya warkewa, to da san da ya warke sai ya rama, wannan shine hukuncinsa.
To malam Allah ya saka da alkhairi bisa ilimi da malam ya bamu. Akwai wata fa'ida da ya bayar guda ɗaya mai tsada sosai, yace mana Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 25, sai ya ce juz'i na 25 din ya ware shi ne domin matsalolin azumi. Kaga duk wanda yake da Majmu'ul Fatawa zai iya koma juz'i na 25, ko da Faharis ne ya duba idan akwai wata matsala da yake so ya ji ra'ayin malamai da batu da Sheikhul Islam ya Ibn Taymiyyah zai iya samu. A ƙarshe akwai sanarwa guda biyu. Sanarwa ta farko, shi wannan ita wannan lecture da aka yi, in Allah ya kai mu gobe karfe 8 zuwa karfe 9 akwai wato majmu'a ta Sautul Haq sun dauki nauyin za a sa ta a Radio Rahma, da haka wanda ba su ji ba sai a sanar da su cewa su tare ta, da wanda ya zo a makara bai ji farkon ta ba shi ma sai ya tara, wanda kuma yake so ya ƙara takaice wasu abubuwan ko ya recording din ta sai ya tara, in Allah ya yarda gobe karfe 8 zuwa karfe 9 a Sautul Haq za su sa. Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan kuma saboda muna ƙara sanarwa gobe ne ko gobe asaba ake fatoyin rahama ne ko a fata a lokacin fatawa takwas na dare, ba na safe ba, afwan, takwas na dare, na safe fatoyin rahama ne na malam ake sawa. Sannan saboda munasabar azumin watan Ramadan, kusan an rufe yawanci karatuttuka na malamanmu da suke a cikin birnin Kano, yawanci kuma sun fara shirye-shiryen tafsiri. In Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari mu jijji inda malamai za su gabatar da tafsirai, kuma mu ji lokutan da idan ya yiwu lokutan da za a riƙa sassa su a rediyo domin mu tara a lokacin mu amfana da ilmansu insha Allah. da haka a shirinmu na hawariyun na ranar Lahadi da muke gabatarwa a Radio Kano, idan dai hakan ya samu mun tattara bayanan, Allah sai da sai a saurara za mu yi bayani a ƙarshe, in ya samu cewa malamai za su yi tafsiri a wuri kaza da kuma malaman da za a sanya a radio ga lokutan da za a sanya su domin a fa'idantu baki daya. Sannan kuma muna gayyatar mutane sati mai zuwa za mu rufe karatunmu na wato muwatta a wannan masallacin a irin wannan lokacin, kuma malamai za su zo domin ba karatun muwatta za a yi ba, amsa tambayoyi za a yi da aka tara su da yawa da kuma tambayoyin nan da suka yi raguwa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya saka wa malam da alkhairi, Allah ya maida kowa gidansa lafiya, Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji, wanda suka yi kokari wajen ganin laccar nan ta yiwu tun daga kan masu su manyan masallacin limamin masallimawan masallaci da kuma su ƴan hidimar masallaci da ƴan agaji da sauransu, duk muna musu kyakkyawar addu'a, Allah ya hada wannan a cikin kyawawan ayyukansu. Allah ya maida kowa gidansa lafiya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
ولي الصالحين وخالق خلق أجمعين ورازقهم ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين الدنيا وآذان الصلمة وقلوب الغلفة جزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن قومه ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن آل بيته الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمر المسلمي ممني أكل الأمرين من بنكاي دكما جمسر هذا كنت مسلمي يجب وليك يرقو الحرم لأنس وقرمسا لأولي سبحانه وتعالى da bayaninsa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wannan shi yasa a duniya babu addinin da yake cike da wayewa da sanin ya kamata irin addinin musulunci. To a bisa ƙarƙashin wannan bayani yasa kwamitin wannan masallaci mai albarka ya shirya gagarumin lacca wadda ta dace da wannan lokacin da muke ciki, al'asharul awa'id, ko kuma kwanaki goma farko na watan Zulhijja, watan Allah mai alfarma, wanda kuma duba da wannan munasaba mai girma ya sa kwamitin ya yi bincike ya ga wani malami ne ya cancanta a kirawo domin gudanar da wannan lacca mai albarka. Ƙarshe ittifaqi ya faɗa kan babban malamin mai ba mu karatu da kuma tarbiyya, ɗaya daga cikin malamai na wannan yanki na nahiyar Afirka ta yamma, a fadilatu Sheikh Abdulkadir Muhammad Sani Umar Musa, wanda baya buƙatar bayani. Walaysa yakru fil adhan shay'un idha ihtaja an-nahar idha ila dalil. To amma babina ƙara bayyanar da abin da yake bayyananne, saboda na nesa malam kamar yadda na faɗa babban malami ne a wannan nahiya mai albarka, wanda ya yi digiri na farko na biyu na uku a jami'ar Musulunci ta Madina a kuma tsangayar hadisi, ƙwararre ne akan abin da ya shafi hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran darussa na Musulunci. Malami ne babban lakara a jami'ar Musulunci ta Katsina University, a Katsina Tech University, KUK, ko Katsina University Katsina, wata aka sani da Jami'atul Islamiyya ta Katsina, yanzu kuma lektara ne a Jami'ar Bayero insha Allah. Malamin mu ne kamar yadda na bayani a Madina da kuma a wannan gari mai albarka, kuma babban limami ne na Juma'a a masallacin Al-Muntada da yake Dorayi. Yau malam ya albarkace mu domin bamu lacca mai taken wato goman ƙarshe na Zulhijja ko kuma layya da hukunce-hukuncenta da kuma abin da ya shafe ta. Fatanmu shi ne Ubangiji Allah ya masa buɗi a cikin wannan lacca tata, kuma ya sanya masa ikhlasi, kuma Allah ya karɓi aikinsa da na'in kwamiti baki ɗaya. Roƙonmu kuma da Allah, jama'a, za a ba da dama ta yin tambaya, amma ba kai tsaye ba tambaya ta hanyar rubutu. Duk tambayar da bata shafi mawdu'in da malam zai tattauna ba, babu laifi idan aka yi gefe da ita, za a taƙaita a kan abin da malam ya yi bayani a kansa. Malam ba ta tafasar da shura ma zuwa da sha.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أمواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah Ta'ala da ya bamu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka. Mai sunan masallacin ne Jami'u Ihya'us Sunna, masallacin Juma'a na Ihya'us Sunna da yake wannan unguwa ta Gwammaja a nan cikin birnin Kano. A yau wannan dare ko yammaci na ranar Talata, ranar Litinin, daren Talata 6 ga watan Zulhijja, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 10 miladiya ta 2012. A wannan masallaci da ɗaya ne daga cikin gurare da suka fi soyuwa a gurin Ubangiji, bal ahabbul biqa ila Allah almasajid, muna fatan Allah Ta'ala ya lullube mu da rahamarsa da sakinarsa, ya kuma ba mu ladan wannan haduwa tamu da muka yi, ya kuma amfane mu da abinda za mu faɗa, abinda za mu yi na kuskure kuma Allah Ta'ala ya fi mana. Matashiyar da aka nemi magana a kanta ce abinda ya shafi layya, kuma an nemi a yi lacca ne a kan abinda ya shafi layya, wato ba faɗakarwa ba tunatarwa ba, lacca. Ka san akwai bambanci a ce ka yi lacca, kuma ka ce a ce ka dan yi faɗakarwa, ka dan yi tunatarwa, wanda wannan za ka dan shashafa abin ne sama-sama. To amma lacca ana buƙatar ka yi bayanin abin daki-daki, filla-filla, tare da fito da dalilai na malamai akan abubuwan da suka ambata dangane da wannan ibada ko wannan hukunci na layya. Duk da cewa lokacin da muke da shi takaitacce ne tsakanin maghrib da isha'i, ba zai ba mu cikakkiyar damar da za mu yi magana a kan wannan babbar ibada ba, ita shafi ita ce layya. Abu ne wanda yake da faɗi ƙwarai da gaske, akwai maganganu manya-manya da ƙanana a ciki, wanda ɗan lokaci takaitacce irin wannan da bai wuce awa ɗaya da rabi ba, zai wahala a ce dukkan wata magana da malamai suka yi ko suka yi tsokaci a kanta a wannan ibada sai an tafi ta, sai dai kawai mu dan tsakura abinda za mu tsakura, sauraka a gurguje zan gabatar da abinda zan gabatar, wasu abubuwan kuma watakila cikin tambayoyi su fito, wata kuma watakila ku ji su a bakin wasu malaman ko a wasu munasabobin kwaji, don zai wahala a ce a zama ɗaya an karkare dukkan batutukan da suka shafi layya, saboda faɗin magana da malamai suka yi a kanta da kuma matsaloli da yawa da suke da ta'alluki da ita. To abinda na iya tara muku, wanda kuma zan faɗi tsakuransa ne ba duka ba, a cikin kwana biyu haka dai na ɗan tattara wasu abubuwa da za mu zantar da junanmu a wannan zama nukutsace, ko in ce abubuwa ne guda 11 wanda su za mu faɗa, wataƙila a samu ƙari cikin bayanai da nake wasu abubuwa su shigo. Amma dai a abinda na iya rubuta a kwana biyu shine abubuwa na guda goma sha ɗaya da suke da alaka da layya. Abu na farko mecece ita layyar, dan ce layya me ake nufi? Kalmar layya kalma ce ta larabta ta Hausa, amma asalinta kalmar tana ana cewa da larabci al-udhiya, al-udhiya ko adh-dhahiya. Ita ce mu kuma muke cewa layya saboda ba a larabci fadar lawa suke musamman ada lokacin da ba a damu da tajwidi ba, ba a damu da makharijul huruf ba. In an zo fadar ba sai a ce la, sai a ce layya. Ba a sani kalmar dhahiya ce dhahiya ko al-udhiya, sai kawai a ce layya, kawai a hutar da mutum ya hutar da kansa. To saboda haka ta zama bahaushiyar kalma layya, amma asalinta da larabci udhiya ne. In ka ga dama ka ce dhahiya, ka cire alhamza din farko, kuma daga wannan kalmar ne aka samo yawmul adha. Yawmul adha shi ranar da ake yanka ita layyan, wato ranar 10 ga watan Zulhijja, yawmul nahari, ba kan ce da shi yawmul adha. Kuma kalmar an samo ta daga asalin lokacin da ake yin yankan, ana yin yankan ne bayan rana ta dan fito ta daga lokacin da ake yin walaha. To kaga daga kalmar duha walaha daga nan aka samu al-adha din, kuma daga baya mu muke cewa layya. To wannan da ita ce layya. In aka ce kuma layya a shari'ance ana nufin dabbar da musulmi suke yankawa a goma ga watan Zulhijja domin neman kusanci da Allah, domin neman yarda Allah, domin neman lada. Wannan ita ce layya a shari'ance. Zaka ce layyatu ana nufin dabbar da musulmi suke yankawa 10 ga watan Zulhijja domin neman kusanci ga Allah. Musulunci shi yazo da batun layya. Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka, malamai sun yi ijma'i akan haka. Al-Qur'ani Allah ta'ala ya ce fasalli li rabbika wanhar, kai sallah ga ubangijinka sannan ka soke abin layyarka. Da yawa daga cikin malamai sun fassara wanhar an-nahru a cikin wannan aya da cewa ana nufin ka soke abin layyarka, wato ka yanka layyarka. Daga cikin malaman da suka yi wannan fassara akwai Abdullahi dan Abbas, akwai Aba, akwai Ikrima, akwai Al-Hasan al-Basri, akwai Al-Majran Ibn Abbas irin su Mujahid, Ikrima, Aba da sauransu. Saboda haka da dama daga cikin masana tafsiri da sahabbai da tabi'ai sun fassara ayat da cewa maganar layya ake. Fasalli li rabbika wanhar ana nufin ka yanka layyarka. Kaga ashe Al-Qur'ani ne umarni da ayi layya. Kuma Ubangiji Ta'ala ya sanya wa al'ummomin da suka gabata su ma irin wannan, ya ba su irin wannan damar ta su yanka, su nemi kusanci ga Ubangiji, su yanka dabbarsu. Ubangiji ya sanya musu lokacin da suke yin yanka, kamar da yake cewa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Ubangiji Ta'ala ya ce kowace al'umma mun sanya mata lokacin da take yin yanka domin kusanci, neman kusanci ga Allah. Li yadhkuru isma Allah, dan su ambaci sunan Allah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, bisa abinda Allah Ta'ala ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima. Fa ilahukum ilahun wahid, dan haka abin bautar ku abin bauta ne daya. Falahu aslimu, gare shi sai ku miƙa wuya, ku saduda, ku yi saranda. Wa bashiril mukhbitin, Allah ce kai bishara ga waɗanda suke masu kaskantar da kai ga Allah. A wani gurin Allah Ta'ala ce li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku fala yunazi'unka fil amri wad'u ila rabbika innaka ala hudan mustaqim. Ubangiji ce kowace al'umma mun sanya mata lokacin da take yin yankanta ko abinda take kusantar Allah da shi na ibada. Don haka Ubangiji Ta'ala ya ambaci wannan, kuma ya gaya mana cewa da al'ummomin da suka gabata su ma an musu wani abu irin wannan. Saboda haka mu ma Allah Ta'ala ya dora mu akan wannan kadar ko akan wannan turba ta mu kusanci Allah da yanka. Saboda haka shi yankan nan ibada ce, ba a yin sa dan wani sai dan Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كتشيد صلى تاد ينكانا نسكي يوارد بشكما لم يسوف سراشد ينكا كتشيد صلى تاد ينكانا درعيوة تاد موتوة تادنا ألاني ubangijin halittu la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni kuma wa ana awwalu muslimin bi ne farkon wanda nake mika wuya ga ubangiji saboda haka waɗannan ayoyi suna nuna cewa yanka wani abu ne da ake kusantar Allah ta'ala da shi a kowace milla kowace addini da Allah ta'ala ya saukar a doran kasa a cikin kuma kowace al'umma saboda haka wannan bayani ne ko kuma hujja ce da take nuna cewa ubangiji ta'ala ya sanya wannan yanka don ya zama wata ibada kuma ya zama maslaha a kowane zamani a kowane guri kuma a cikin kowace al'umma a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahihai akwai hadisin da bukhari da muslim suka rawaito shi daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده انس بن مالك yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda biyu farare naga ya dora kafarsa akan wuyan ragunan lokacin da zai yanka yayi bismillah yayi kabbara ya yanka su da hannunsa to kaga wannan ya tabbatar maka da cewa layya wata ibada ce da tabbata a alqur'ani kuma tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma malamai musulmi duka sun yi ijma'i akan wannan babu wani musulmi da ya tutsu yace bai yarda da haka ba sauraka babu wani musulmi a duniya da bai yarda cewa layya ibada bace da ake kusantar Allah da ita a nukta ta biyu shine maganar falalatta aka ce falala shine wani abu da aka ruwaito na bayanin irin lada da aka ce za a ba mu wanda ya layya a duk sanda aka ce falalar abu to ana maganar ladan da aka yi bayanin sa dalla dalla daki daki aka fito da shi koro koro a kowace irin ibada tana da falala ba ibadar da zaka yi ta ka tashi a haka nan sai dai in baka yi dan Allah ba amma inda zaka yi dan Allah sai Allah ya baka tilin lada kuma alhasanatu bi asharati amsalha duk abinda kai na lada Allah zai linka maka shi 10 ila 700 da'ifin ila ad'afin katira wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji zai ninninka maka ya ninninka maka zuwa 700 zuwa ninkin baninkin ninkin ba iyaka ubangiji yana ninninka ma wanda yaso a ayyukan sa na lada saboda haka babu ibada da ba ta da falala sai dai wasu ibadojin an yi bayanin cewa zaka samu lada ko falala iri kaza wato a fito maka da ladan ƙoro ƙoro ka ganshi yanzu da dama wani lokaci za a ce mutane ku yi abu kaza sunna ne ku yi abu kaza aikin lada ne amma sai su suka tambaye ka meye falalar abin kaga ya yadda cewa akwai lada kuma ladan nan shine abin da Allah ta'ala zai aje masa na sakamako to amma yana son ka gaya masa falalar menene takamaimai za a bashi aljanna ce guda nawa za a bashi ƴaƴan tabaru ne ko tsuntsaye ko menene za a bashi aljanna yana dai son kai masa wani bayani to ita layya mun dai san ibada ne don haka dole akwai lada ga duk wanda ya dan Allah to amma falalar da ta zo bayaninta to anan zaka ga ana karanto hadisai da dama ana cewa wanda ya layya ga irin ladan da zai samu amma abinda yake a ilmanci a tabbaci a hadisance dukkan wani hadisi da aka jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin irin takamaiman falalar da za a ba mai layya bai inganta ba saboda babu wani hadisi sahihi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi bayanin cewa ga irin ladan da za a ba wa wanda ya layya a cikin littafin Aridatul Ahwazi sharhin Tirmidhi na Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa laysa fi fadl al-udhiyati hadithun sahih babu wani hadisi sahihi da yazo akan falalan layya wa qad rawa an-nas fihi ajaib lam tasihha malamai ko mutane sun ruwaito abubuwan mamaki da dama wanda ba su inganta ba yace daga ciki akwai cewar wai an ce innaha maqayakum ila al-janna layyar da kai ita zaka hauka shiga aljanna ko zaka hauka tsallake sirati wannan ba gaskiya bane annabi bai faɗi haka ba duk wanda ya faɗa maka haka to bai san watakila hukuncin hadisin bane ya ganshi a rubuci kawai ya karanta amma malamai sun faɗi cewa wannan bai inganta ba a daga cikin irin hadisan da aka ruwaito wanda basu inganta ba wanda suke bayanin wani wata falala ta kamemiya ta lada akwai hadisin da yake cikin Jami'ut Tirmidhi da Sunan Ibn Majah da Mustadrak na Hakim da Sharh As-Sunnah na Bagawi da littafin As-Sunan Al-Kubra na Baihaqi da littafin Ad-Du'afa wal Majruhin na Ibn Hibban hadisin Abdullah bin Nafi' daga Abu Musanna daga Sulaiman ibn Yazid al-Ka'bi. Hadisin dai ana jingina shi zuwa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Aka ce ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amila ibn Adam amalan yawm an-nahr ahabbu ila Allah min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamati بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيب بها نفسا وأن الشيء حديث دا يزوء أشكي سنة الترمذي دا ابن ماجة دا لتفندنا أم بتامكو شي وآئشة تاتي مزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي باب واني أيكي دا لن أدم دي أران ربو مقوة ذو الحجة وان دي فسو يوازوا دا الله كمرجن دا زي زبر ندبه kuma wannan dabba za ta zura na gobe kiyama da kahuhunanta da gashinta da kofatanta kuma zai samu matsayi zai rika samu matsayi a gurin Allah gwargwadon irin jinin da ya diga daga wannan dabba don haka yace fatibu biha nafsan ku jiyar da kanku dadi to wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bai inganta ba a Abdullah bin Nafi' da yazo cikin isnadin hadisin malamai sun soke shi haka nan Sulaiman ibn Yazid wani marwaci ne wanda malamai suka soki lamirin sa cewa mai rauni ne kwarai da gaske duk da Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan hakim ya ce hadisi ne sahihi amma malamai sun fadakar akan cewa sun gafala gabarin duba da wannan mutum shine Sulaiman ibn Yazid wanda malamai sun soki lamirin sa saboda haka wannan hadisi ne dhaifun jiddan bai inganta ba don haka bai halatta a jinginawa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga ciki akwai hadisin da yazo a cikin Musnad Imam Ahmad da Ibn Majah da Abd ibn Humayt a cikin Musnad dinsa haka nan Al-Uqayli da Ibn Adi sun ruwaito shi a cikin littafan su Al-Hakim At-Tabarani da dai sauraron malaman hadisi da dama sun ruwaito shi ta hanyar wani da ake kira A'idullah hadisin Zaid ibn Arqam ne yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasulullah yaya wannan layya ko dabbobin layya da muke yankawa sai yace da su sunnatu abikum ibrahim sunnar baban ku ne ibrahim sai suka ce to wace wani irin lada zamu samu ya rasulullah fa malana fiha ya rasulullah me zamu samu idan muka yi layya sai yace bi kulli sha'ratin hasana ko wani gashi dai da jikin dabbar za ku samu gudan lada daga Ubangiji sai suka ce to yaya su wato dabbar da take kamar rago in gashin safa sai manzo Allah ya ce bi kulli sha'ratin min as-sufi hasana to shi ma wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske Imam al-Bukhari yana cikin wanda suka rauna hadisin hadisi ne da bai inganta ba bal ma a cikin sa akwai Abu Dawud al-A'ma Abu Dawud al-A'ma wani makaho ne sunan shi Nufai ibn al-Harith da yawa daga cikin malamai sun jefe shi ma da ƙarya sun ce makaryaci ne yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kaga bai dace a ce ya rawaito hadisi an yarda da shi ba to wannan kaɗan daga cikin hadisan da suka zo a bayanin falalar layya ko musu inganta ba banda su akwai wasu da yawa waɗanda a cikinsu daga wanda yake na ƙarya ne ƙarya ce zallata sai wanda yake mai rauni ne kwarai da gaske wanda bai dace a dogara da shi ba ko a jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa akwai littafin fiqhul udhiya na Muhammad al-Allawi Sheikh Muhammad al-Allawi yayi kokarin bin diddigin hadisan gaba daya da kuma bayanin malamai akan hukunce hadisan zaka babu wani hadisi da ya inganta kamar yadda Ibn al-Arabi al-Maliki ya faɗa a cikin littafin sa Aridatul Ahwazi dan haka babu wani hadisi sahihi akan falalayya daga yanzu duk sanda kaji wani ya ce daga cikin falalayya akwai kaza ka ce bai inganta ba kai tsaye karka ji shakka na'am duk ibada mun ce tana da fa amma a ce ga abinda zaka samu har a iyakance maka abinda za a baka wannan babu wani hadisi sahihi akan wannan abu na hudu shine maganar hukuncinta me hukuncin layya sunna ce ko wannan mustahabi ne ko wajibi ne malamai sun yi sabani game da wajabcin layya akan mutumin da yake da iko dama wanda ba shi da iko shi ba a maganarsa wanda ba shi da abin da zai sayi dabba wannan shi ba a kansa ake maganar ba a kansa ake sabanin ba ana sabanin ne ga wanda Allah ta'ala ya ba shi kudin da zai iya sayi dabba dabban layya yana da abin da zai ci ya sha a yinin shi da iyalansa, kuma yana da rarar da zai iya sayan dabba. To me ya hukuncin ya yi layya? Shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne? To magana biyu ce dama, da mai cewa wajibi ne da wacce cewa ba wajibi ne, kuma dukkan su maganganu ne na malamai. Maganar mafi yawancin malamai da dama daga cikin malamai abinda suke cewa layya sunna ce, mustahabbi ne ba wajibi ba ne. Babban dalilin su shine hadisin Ummu Salama. Hadisin Ummu Salama wanda ke kona abin alƙur'ani. Wai ba zai zauna a ƙasa ba shi? Hadisin Ummu Salama yana cikin Sahih Muslim da Nasa'i da Ibn Majah da Musnad Imam Ahmad. Take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idza daqalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sha'rihi wa bishrihi shay'an. Idan goman farko ta Zulhijja ta shigo, kuma ɗayan ku yayi nufin zai yi layya, to kada ya taba wani abu daga gashin sa ko fatar jikin sa. A wasu ruwayoyin ko akai fassa. To malamai suka ce, kaga anan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, idan goman farko, idan goma ta shigo, yana nufin goman farko ta Zulhijja, kuma ɗayan ku ya nufi zai yi layya, kaga da layya da wajibi bace, da ba za a ce ya nufa ba, dan abin da yake wajibi ba a buƙatar a ce in ka ga da in za ka yi, kawai ka yi in kawai da sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan a wato goman farko ta shigo ta Zulhijja, kada ɗayan ku ya taba gashin sa ko ya taba haifarsa har sai yayi layya. Da ba za a ce irada ba, to tunda aka jingina abin zuwa ga iradarsa, wato zuwa ga nufinsa, ya nuna abin ba wajibi bane a kansa. Wannan ita ce babbar hujjar da Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya faɗa akan abin da ya shafi layya, abin da ya shafi rashin wajibcin layya. Wannan ita ce babbar hujjar. Banda ita akwai maganganu na sahabbai wanda kun san su ne mataki na uku bayan ka faɗi alƙur'ani sunna, to sai sahabbai ya suka fahimci alƙur'ani, ya suka fahimci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisi ko ruwaya a cikin Musannaf na Abdurrazzaq da kuma As-Sunan al-Kubra na Baihaqi da kyakkyawar salsala daga wani sahabi da ake kira Abi Sarihah al-Ghifari, sunan shi Huzaifa ibn Usayd, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa ra'aytu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhhiyani, naga Abu Bakar da Umar kuma ba sa layya. Kaga idan wajibi ce ba da Abu Bakar da Umar suke layya, musamman ma suna da hali, ba Abu Bakar da Umar ba sa cikin wato talakawa a cikin sahabbai. Ko ka taba jin inda aka ce suna cikin abin nan? Abu Bakar yana cikin ma masu kuɗi, kawai sanda ya taba kawo dukiyarsa gaba ɗaya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ya raba biyu ya kawo. Sannan kuma sun rike shugabanci, sun Abu Bakar ya rike khalifa, Umar ya rike khalifa, don haka zai wa'ala ce ba su da kuɗin layya. To amma yake cewa na gan su ba sa yi. Hakanan akwai ruwaya sahihiya daga Abu Mas'ud al-Ansari, ruwaya ce ita ma tana cikin Musannaf na Abdurrazzaq da Sunan al-Kubra na Baihaqi. Abu Mas'ud al-Ansari ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sunan shi Uqba ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa inni la'ad'u al-adha wa inni lamusirun makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Karara yake cewa nakan bar layya jidda ina da ikon da zan yi layyar, wato ina da damar da zan yi layyar, ina da rarar kuɗi, amma nakan batta dan gudun kada makotana su zaci wajibi ce a kaina. Kaga me yake nunawa? Wannan sahabi yana nuna cewa koda kana da wadata, in ka ga dama kawai kai kemi mai ka kiyin layyar, ba laifi kai ba. Musamman ma yake cewa dan kada wani ma ya zaci cewa tilas kawai in dai lokacin ya sai ka yanka ka san masa. To kada a zaci wajibi ne, in kai sunna kai musahabi kana da lada, amma ba wai bata zama tilas ba. Saboda haka har ta kai mawardi ɗaya daga cikin malaman Shafi'iyya yake cewa an ruwaito maganganu daga sahabbai waɗanda za su iya nuna cewa sahabbai sun yi ijma'i akan cewa ba wajibi ba ce. To haka nan su ma tabi'ai, wato almajiran sahabbai, su ma da dama daga cikin sun yi bayani cewa layya ba wajibi ba ce, kamar abinda Abdulrazzaq Sana'ani ya ruwaito a cikin musannaf nashi da sanadin da ba laifi a kansa daga Alqama ibn Yazid an-Nakhai, ɗaya daga cikin tabi'ai, yake cewa la'an la udhi ahabbu ilayya min an arahu hatman alayya, yake cewa in bar layya in ki shi nafi so ma sama da in riga ganin kamar tilas ne a kaina sai nayi, to riga ganin kamar tilas ne a kaina to gara in bari ban yi ba. Ibn Juraij Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai kuma abin nan ɗaya daga cikin malamai na Makka cikin atba'ut tabi'in, yana cewa na ce wa Ata ibn Abi Rabah tabi'i ne, babban malami ne masanin masani sosai a Makka, yake cewa na gaya wa Ata nake ce masa awajibatun istihiyatu 'ala an-nas, layya ta tilasta mutane su sun yi layya, sai wannan malami wannan tabi'i Ata ibn Abi Rabah sai ya ce la ba wajibi bane, wa qad dhabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka, wato sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai kana da lada. Saboda haka ne yasa Abu Muhammad ibn Hazm ɗaya daga cikin malaman musulmi manya yake cewa babu wani hadisi ko wata magana da ta inganta daga wani sahabi ta cewa layya wajibi ce, abinda ma ya inganta shi ne cewa layya ba wajibi ba ce, kamar Sa'id ibn Musayyib Sayyid al-Tabi'in ya arwato daga wajensa ya faɗi haka, kamar Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahbil Ash-Sha'bi Amir ibn Shurahil Ash-Sha'bi ɗaya daga cikin malaman tabi'ai shi ma ya faɗi haka, yana cewa la'an atasaddaqa bi thalathati darahim ahabbu ilayya min an udahi, ce in ba da dirhami uku sadaka ya fi soyuwa gare ni sama da in layya. Abinda yake so ya nuna a nan shi ne layyar ba wajibi ba ce, ba wai a nan ana sare maka gwiwa kakkai layya ba ne, a'a sunan suna kokarin su daidaita fahimtar ne, kada ka ɗauka wajibi ne har ma ka je ka kallafa wa kanka abin da ya fi ƙarfinka, ta haka shi komai addinin musulunci ana ade shi a matsayinsa, shi yasa ga sun dage da wannan bayanin. To amma a gefe ɗaya akwai waɗanda suke ganin wajibi ne, akwai waɗanda sun suna ganin layya ɗin nan wajibi ce, kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyya rahmatullahi ta'ala alayhi, shi yana ga wajibi ce, yana ga wajibi ce kuma ya kawo hujjojinsa da dama, kuma ya kokarin ya rushe hujjojin waɗanda suka saba masa, wanda wannan wani fage ne wanda yana da fadi, ba za mu iya cewa sai mun kawo irin yadda ya tattauna da irin yadda ya kawo maganganunsa ba. A nan na fi karkata zuwa ga maganar jumhur, wato yawancin malamai da suka ce ba wajibi bane, duk da karfin hujjojin da Ibn Taymiyya ya koro. Abinda yasa na fi karkata zuwa ga maganar jumhur shine yadda suka tokare maganar su da maganganun sahabbai da tabi'ai, waɗannan idan suka faɗi magana to tsallake ta yana da wahala, saboda haka maganar su kadai ta isa ta sa mutum ya haƙura da ganin cewa wajibi ce. Ibn Taymiyya kam shi yana ga wajibi ce, amma a fahimta ta maganar cewa wajibi ce za ta ci karo da fahimtar sahabbai, kuma duk abin da zai ci karo da fahimtar sahabbai kowa ya faɗa kaga abu ne wanda yana da wahala kai ka saki ta sahabbai ka kama maganarsa. Don haka ba sai na karanto muku abin da ya ce ba, tun da dai kun ji me sahabbai suka ce. Abu na biyar, abin da ake layya da shi, da me ake layya, abin da malamai suka ce ake layya da shi su ne bahimatul an'am samaniyatu azwaj, inna da Allah ya faɗa cikin suratul an'am, min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain min al-dhan ithnain wa min al-ma'z ithnain, waɗannan nau'ukan dabbobi guda takwas da su ake layya, wato da raƙumi da raƙuma da sa da saniya da rago da tinkiya da akuya da da ne da da akuya eh ko da taure ba yana da sunaye ne da yawa to waɗannan sune samaniyatu azwaj da su ake yin layya har ma wasu daga cikin malamai suna hikayar ijma'i suna cewa an yi ijma'i ma akan haka kamar ibnu abdul bar ya hikaito ijma'i cewa malamai sun hadu gaba ɗaya akan cewa ba a layya da wani abu ba waɗannan ba Imam an-Nawawi shi ma ya hikaito irin wannan ijma'i cewa babu wata dabba da za a yi layya da ita ta yi in ba waɗannan ba duk cewa ibnu hazm shi ya saba shi yana ganin za a iya layya da ma zakara zakara ma za a yi to yana hujja da hadisin da yake magana hadisin Abu Bakr da yake magana akan wanda ya fita sallar juma'a wanda ya je da sa'ar farko fa ka annama qarraba badana kamar wanda ya layya ya kusanci Allah da raƙumi wanda ya je kuma a sa'a ta biyu fa ka annama qarraba baqara kamar wanda ya je da ya gabatar da ya layya da sa ko saniya sannan aka ce wanda ya je a na uku faka annama qarraba kafshan kamar wanda ya layya da rago har aka zo da jaja kaza ya ce to kaga an ce qarraba da jaja to da ya kara hadisi sai ya ce ai layya da kwai ma tun da a san karshe a nuna an to ba sai ya tsaya iya da jaja saboda iya nan ne ya shi ma ya ja birki bai karasa zuwa kwan ba to ba maganar hadisin ba maganar layya yake ba saboda haka abinda yake maganar layya shi za ka yi hujja da shi amma ba wanda yake maganar abu ba layya ba kuma ba a taɓa ruwaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi layya da wata dabba ba mahimatul an'am ba duk layyar da yake yi da hada yadda yake yana yin ta ne da ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi da muka ambata haka nan ba wani sahabi da aka samu ya inganta cewa yana layya duk da cewa akwai ruwayar da ya makale ta Bilal cewa ya ce da ya yi kaza gare ya layya da zakara to amma wannan ba za ta zama hujja ba abu na shida shi ne shekarun dabbar layya wace wani shekaru ne za su ake bukata ga dabbar layya sai ta kai wannan shekaru ruwayar da ta zo a cikin sahih muslim da sunan abi dawud da nasa'i da ibnu maja daga jabir dan abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazbahu illa musinna illa an yu'sara alaikum fatazbahu jaz'at ad-da'an kada ku yanka wata dabba sai musinna za mu yi bayanin me take musinna sai dai idan kun rasa abin ya gagare ku to sai ku yanka jaza'a min ad-da'an za mu ji me take musinna mu take jaza'a an ce ku yanka musinna ka ku yanka jaza'a sai idan abin ya gagare ku sai ku yanka jaza'atun min ad-da'an Imam an-Nawawi yana cewa al-musinna ita ce as-saniyatu min kulli shay dabbar da ta kai a kirawo ta sani sawa'un cikin raƙuma ne ko cikin shanu ko ƙananan dabbobi ita ce musinna wacce ta kai matakin sani wa ma fawqaha a saniya daga cikin raƙuma ita ce wacce cika shekara huɗu ta shiga ta biyar raƙumar da ta cika shekara ta huɗu ta shiga ta biyar wanda ita ce saniya a wasu su ce wacce ta cika shekara biyar ta shiga ta shida a cikin raƙuma kenan a cikin shanu kuma wacce ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ita ce musinna ita ce kuma saniya a ƙananan dabbobi ko mu ce a raguna ko tumakai ita ce wacce ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu wanda ita ce saniya Ibn Abidin ɗaya daga cikin malaman mazhabar Hanafiya ya waƙe shekarun waɗannan dabbobi da ake ba su wannan suna yake cewa zul hauli min ghanmin wal khums min ibilin wa ithnain min baqarin zabi sani du'i wal hauli min nafarin wan nisf min ghanamin wa arba'in min ba'irin sami bil jaza'i yace wanda ya cika shekara ɗaya daga ƙananan dabbobi wato tumakai wannan shi ake kira shi ake kira sani. Haka nan wanda ya cika shekara 7 ga 5 ya shiga ta 6, haka nan a cikin sha a cikin raquma kenan, a cikin shanu kuma wanda ya cika shekara 2 ya shiga ta 3, wannan shi ake kira sani, shi ake kira kuma almusinna. Sannan a cikin kananan dabbobi wato kamar raguna akwai jaza, shine wanda yake da rabin shekara, wata shida kenan. Haka nan a cikin shanu kuma wanda yake da shekara daya, a cikin raquma kuma wanda yake da shekara 4 ko kasa da haka, wannan shi ake kira aljaza ko aljaza. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yanka wata dabba ku yi layya da ita sai musinna. Kaga waɗanda suka cika waɗannan shekaru kenan. Idan raqumi ne ya cika shekara 5 ya shiga ta 6, idan sa ne ya cika shekara 2 ya shiga ta 3, idan rago ne ko abinan dan taure ya cika shekara 1 ya shiga ta 2, to wannan shine aka ce ku yi layya da shi. Illa an yu'sur alaikum, annabi yace sai dai in kunne ma kun rasa, to sai ku yanka jaza'atan min adani, sai ku yanka ragon da bai cika shekara 1 ba, wanda yayi wata 6 ko wata 7 ko wata 8, wanda dai bai cika shekara 1 ba, wanda bai wuce shekara 1 ba ko rabin shekara, to wannan sai ku yanka shi, wannan zai yi. A Muslim ya rawaito hadisi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi li yudhahiya bihi fa qala laha ya aishatu halummil mudiya thumma qala ishhadhiha bi hajarin fa fa'altu thumma aqadaha wa aqada al kabsha fa adja'ahu thumma dhabahahu thumma qala bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin ومن أمة محمد ثم ضحى به abinda ya inganta cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gabatar dhahabi kabshayn am lahayn yayi layya da raguna biyu farare yayi layya ga kansa yayi layya ga iyalan gidansa daya nashi daya na iyalan gidansa Muslim ya rawaito hadisi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kawo rago wanda yake kosashi mai kahuhuna, wanda ya ta'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad, wato ya ta'u fi sawad kafafuwansa farare bakake ne, farin rago ne amma kafafuwansa bakake ne, sannan kirjinsa ma baki ne, sannan kuma daidai idanunsa ma baki ne. Shine ma'anar ya ta'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad, wato kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da ragon da yake amlah. Al amlah shine wanda galibin jikin sa fari ne, amma kuma akwai baki mai bakin bakar kafa da kuma kirji, sannan kuma da idanu, daidai idanunsa shatin idanunsa baki ne. To wannan shine kalar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya da shi. Shi yasa wasu malamai suka ce in zaka sayi ragon da kana so ka cika sunna chip chip, to ka sayi mai irin wannan kalar, yafi ka sayi baki irin to kai layya kuma kai sunna, amma kana so ka cika ta chip chip irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama, to sai ka sayi mai irin wannan kalar. Wasu malamai ta suke ma yafi bakin dadin nama, to amma dai ban sanya amma dai wasu haka suke cewa. Tirmidhi da Ibn Majah da Baihaqi sun rawaito hadisi daga Ata ibn Yasar, yake cewa ya tambayi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya layya take zamanin manzo Allah. Wani tabi'i ne Ata ibn Yasar yake tambayar wani sahabi Abu Ayyub al-Ansari, yake tambaye shi ya layya take zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce da shi kana ar-rajulu yudhahi bish-shati anhu wa an ahli baitihi, mutun yakan yanka akuya ga kansa ya yankawa kuma ga iyalan gidansa, wato zai yanka akuya daya a madadinsa da shi da iyalansa duka. fayakuluna wa yut'imuna, su ci kuma su ciyar da makota daga wannan akuyar guda daya. Yace hatta tabahan nasu fasarat kama tara, yace har gashi kuma yanzu mutane sun maida abin alfahari ta zama kamar yanda yanzu kake gani. Kun ga ashe shanu din da kuke ana ta yanka ba tun yanzu ba, tun zamanin tun sabai suna da rai a duniya, tun zamanin tabi'ai. Da can zamanin sabai sai ka ga dan mutum ya yanka yar akuya shi da iyalansa duka, amma yanzu sai dai ka ga ana yanka shanu, kuma kowa yana nuna isarsa dai, wanda ya isa a unguwa to sai ya daure shanu, ba sa ba ma shanu. To shi anan yana nuna mutane sun maida abin alfahari. Kuma a da can sahabi in yanka akuya ɗaya shi ta ishe shi da makotansa. To abinda za mu fahimta nan shine, ya faɗa mana cewa akan yanka akuya, kaga ita ma tana cikin abinda ake laye da su kenan. Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Ahmad sun ruwaito daga Abdullah ibn Hisham, wanda ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallama, mahaifiyarsa Zainab bint Humayd ta je da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ta ce ya Rasulullahi bayi'hu, ce ya manzo Allah kai masa chaffa, kai masa mubaya'a, wato ka karbi mubaya'arsa, ka karbi chaffarsa. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ce huwa saghir, dan karami ne shi, wannan ya san wani abu chaffa, yana yaro karami. Fa masaha ra'sahu, sai Annabi ya shafa kansa ya masa addu'a. To shi wannan sahabin kana yudahi bishati alwahid an ahlihi, an jami' ahlihi, yana yin layya da akuya daya ga iyalansa gaba daya. To wannan shine abinda ake shekarun da ake bukata dabbobi su kai. To amma a hadisin da ya gabata mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaz'at ad-da'ni, sai dai idan kun rasa masu wannan shekaru, sai wanda ragon da shekararsa ba ragon da bai cika shekara ba, to sai ku yanka shi. To kaga wannan ya nuna maka cewa ana iya yin layya da jaza'a min ad-da'n, wato rago da yake dan wata shida bai cika shekara ba, za a iya yin layya da shi yayin da aka rasa wanda ya cika shekara din, ko kuma aka rasa kudin da za a sayi babba, wato an rasa kudin da za a sayi wanda yake babba ne ya cika shekarar, yin kudin da yake hannunka bai fika sayi dan karami ba mai wata shida, to sai ka saya kai a haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka dama, shi ce illa an ya'sura alaikum, sai in abin ya gagare ku, to duk abin da wanda ya gagare shi sai yayi. Malamai suna cewa wanda ma bai gagare shi ba, in yayi bai yi laifi ba, wanda ma bai gagare shi, sun ce wannan ijma'i ne, ko kuma da yawa daga cikin malamai sun yarda da haka, kamar yanda Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullahu yake faɗa cewa wannan ijma'i ne, cewa a kowane hali ma mutum zai iya yi da rago dan wata shida wanda bai cika abin nan ba. Amma abin da yake mustahabbi ko yafi falala shine a samu wanda ya cika shekara ɗaya din, kada a yi da wanda bai cika shekara ɗaya din ba. Anan maganganu ne da dama daga cikin maganganun malamai da suka yi, amma da dama daga cikin tabi'ai abinda da sahabbai da tabi'ai abinda suka tafi akan sa kenan. An samu magana daga Ibnu Umar da Muhammad Ibnu Shihab Az-Zuhri, ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai, wanda su suna ganin ba za a yi layya da ragon da bai cika shekara ɗaya ba, ko da kuwa an rasa sai dai a haƙura. To amma in kula wancan hadisi kamar ya ci karo da ra'ayinsu, hadisin ƙarara ya ce in ku rasa ku yi, shi kuma sun ce ko da an rasa ba za a yi ba. Abinda zai ƙara ƙarfafa maka batun halaccin yan layya da ragon da bai cika shekara ɗaya ba, wani hadisi ne da Abu Dawud da Nasa'i da Ibnu Maja suka ruwaito daga Asim Ibnu Kulayb daga babansa, yake cewa wata rana muna cikin halin tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa hadara al-adha, sai lokacin alayya ya kama mu, yace sai ɗaya daga cikin mu sai ya sayi musinna bi jaz'ataini wa salat, sai bada raguna biyu wanda ba suka shekara ɗaya ba, sai a bashi wanda ya cika shekara, ko ya bada sa guda biyu wanda bai cika shekara biyu ba, a bashi guda ɗaya wanda ya cika shekara biyu. ko ya bada raƙumin da bai cika shekara biyar ba guda biyu sai a bashi guda ɗaya, wato sai suka rika canji saboda nasun ƙanana ne. Sai wani mutum daga cikin Muzaina, wani mutum daga cikin ƙabilar Muzaina yana cikin tafiyar, sai ya ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya irin wannan ranar ta kama mu. Faja'ala ar-rajulu yaqlubu al-musinnata bi jaz'ataini wa thalatha, sai aka samu mutane a wannan lokacin suna neman musanyi, ragunan su ko tuma abin shanun su ko raƙuman su ƙanana ne, ba su cika shekarun ba, suna neman su bayar da wani adadi a basu ɗaya wanda ya cika shekarun. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su, innal jaza'a yufi bima yufi minhu sani. Sai manzo Allah ya ce, ai wanda bai cika shekarar ba, wanda yake wata shida daga cikin raguna, zai iya wadatarwa, zai shi ma yi abinda wancan da ya cika shekarar zai yi. Wato kaga wannan karara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu su yi da ragon da yake wata shida bai cika shekara ɗaya ba. Haka nan akwai hadisin Uqba ibn Amir yana cikin Sunan Nasa'i da sauran wasu littafan hadisi, manzo sallallahu alaihi wasallama Uqba ibn Amir yake cewa da haina ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi juz'in min adh-dha'n, min yi layya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ragon da bai fi wata shida ba. Kaga yace mun yi layya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ragon da bai fi wata shida ba, kaga wanda ya nuna halaccin ayi. Kuma sahabbai da yawa an rawaito cewa sun yadda da haka, kamar akwai ruwaya daga Ummu Salama, ruwaya ce sahihiya tana cikin As-Sunan al-Kubra, akwai ruwaya daga Abu Huraira wanda shi ma yana yi, Abu Huraira ya kasance yana yi, kuma da dama daga cikin sahabbai kamar Ibn Hazm ya nakalto cewa suna yi, kamar Ibn Abbas yana cewa la ba'sa bil jaz'i min adh-dha'n, la ba'sa bil jaz'i min adh-dha'n, babu laifi ay layya da ragon da bai wuce wata shida ba. Haka nan da dama daga cikin tabi'ai sun yadda da wannan. Kamar yadda muka ce Ibn Umar da Muhammad ibn Shihab az-Zuhri sun saba ma wannan fatawa, amma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai za ta danna tasu. Shi yasa malamai da dama suka tafi akan halaccin yin haka. To amma abin da ya shafi awaki fa, wannan rago muke magana, idan dan taure dan wata shida za a yi layya da shi ko ba za a yi layya da shi ba, wancan da maganar da muke fata rago ce, banda dan taure, banda akuya. In dan taure da akuya ba su kai shekara, ba su cika shekara ba, za a iya layya da su ko ba za a iya ba. To ijma'in malamai, in banda yan kadan da suka saba, ba su fi mutum biyu ba a tsaya da al'auza'i, ijma'in malamai sun tafi akan cewa in dai dan taure ne ko akuya tilas-tila sai sun cika shekara daya. In ba su cika shekara daya ba sai dai ka yanka ka ci nama, amma kada ka sa kanka cikin sauran wanda suka yi layya. Ba a hana ka ba in kana da shi ka yanka ka ci naman, shi ne wanda watakila ake cewa kafi zuru ɗin. Duk sauran da ake magana ba kafi zuru ba ne, wannan da bai cika shekara ba shi ne kafi zuru. To wannan babu laifi ka yanka ka ci nama, amma ba za ka yi layya da shi ba. Hujjar su shi ne hadisin Al-Bara' ibn Azib, hadisin Al-Bara' ibn Azib wanda yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana huduba ran sallah bayan ya gama sallah, ya ce man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla as-salati fa innahu qabla as-salati wa la nusuka lahu. Wanda duk yayi sallah irin tamu kuma yayi yanka irin yadda muka yi, to ya dace da wannan ibada ta yanka. Wanda kuma yayi yanka kafin sallah, to shikenan kafin sallah ne, ba shi da yankansa, wato ba shi da ladan wanda ya yi layya. Sai wani sahabi da ake kira Abu Burda ibn Niyar, khali yake dan uwan mahaifiya yake ga Al-Bara ibn Azib, shi mai ruwato mana hadisi, sai ya tashi ya ce ya Rasulullah, fa inni nasaktu shati qabla as-salati wa araftu anna al-yawma yawm aklin wa shurbin wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi bayti. Sai wannan sahabin ya tashi ya ce ya Rasulullah, yake cewa ni na yanka akuya ta fa kafin sallah, wato kafin ayi sallar Idi, kuma ni yadda na fahimta yau ranar a ci a sha ne a more, kuma ina son in zama kafin in zo nan in fara cin abin da na yanka a gidana, saboda haka na yanka akuyata na kuma na ci kafin in zo. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, shatuka shatu lahmin, akuyarka akuyar nama ce, wato ka dai ci nama, ka ci tsire, ka ci balangu, amma baka ci layya ba, shatuka shatu lahmin. Sai ce ya rasulullah, fa inna indana anaqan lana jaza'a hiya ahabbu ilayya min shataini afatujzi'u anni. Sai ce ya rasulullah, to ina da wani wata akuyar, akuya ce da bata cika shekara ɗaya ba, amma fa yadda ta haɗu ta fi wasu awakin biyu, ya rasulullah zan iya yankawa ta ishe ni? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na'am, walan tuzzi an ahadin ba'dak, ta ishe ka, amma banda kai bayanka ba za ta ishe kowa ba kuma, wato kai dai an maka wannan alfarmar daga kanka a tsaya nan ka kara gaba. Saboda haka malamai suka ce kaga wannan ya nuna in banda shi da aka yi ma wannan khususiyar wani bai isa ba shi ma ya zo ya yanka, ba shi da wani wanda zai masa wannan khususiyar, ba wanda ya ce masa na'am, mai cewa na'am din shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya rufe kofa. A wata riwayar shi wannan Abu Burda ibn Niyar yake cewa, ya rasulullah inna indi dajinan jaza'a min al-ma'izi, fa qala izbahaha wa lan tuslih li ghayrika, izbaha wa lan tusliha li ghayrika. Yace ina da akuya da bata cika shekara ɗaya ba, annabi yace je ka yanka, amma ba za ta isar da waninka ba, ba za ta dace da waninka ba. To kaga wannan ya nuna khususiya ce tashi, shi kadai ya samu wannan khususiya ko akwai wani sahabin da ya tarayya da shi? Akwai hadisi a cikin Bukhari da Muslim daga Ukba ibn Amir Abu Mas'ud al-Ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi dabbobi ya rarraba wa mutane, wato ya bashi awaki abin nan da ɗan taure ya rarraba wa mutane lokacin layya, wato sahabbai wanda ba su isa ya bai ce a rarraba musu. Yace sai na rarraba musu, fa baqiya atudun, sai wata abin nan sai wata akuya da bata cika shekara ɗaya ba ita sai saura, wato wannan zai nuna maka adalcin sahabbai, shi aka bawa yayin rabon kuma shi ma yana da bukata, sai ya biya duk wanda ya san yana bukata ya zaraba masa, sai ya zama na wacce ta rage akuya ce amma karama bata cika shekara ɗaya ba. Sai ya je ya gaya wa manzo Allah ya ce, to na rarraba amma fa akuya da ta rage ɗaya ce kuma ga ta ɗan karama ce, wato bata kai shekarun layya ba. Sai annabi ya ce, zahi bihi anta, kai je kai layya da wannan. To kaga idan da irin mu ne aka bawa rabon, to sai ka fara zaɓa, in ma irin halin ɗan Najeriya za ka yi to ba ɗaya za ka ɗauka ba, ba za ana ɗauka ɗaya shi ɗan Najeriya ba zai ɗau ɗaya ba, sai dai dumbuza sannan sauran kuma sai ya saki ku yi wa wasu, ba shi ne halinmu ba. Amma sai kowa ya bi shi da ɗaya shi kuma ya zo bai samu ba. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, zahi bihi anta, kai je kai layya da wannan. Shi yasa wasu malamai suka ce wannan ya nuna cewa shi ma ya samu wannan khususiya irin yadda Abu Burda ibn Niyar ya samu. Don haka wannan ta ce magana sahihiya daga cikin maganganun malamai, cewa raguna ko dabbobin da ake layya da su sune waɗanda suka cika shekarun layya, sai idan mutum bai samu ba to zai iya yi da jaza. Duk cewa dai malamai sun yarda cewa ko da kana da hali kana iya yi da jaza a ɗin, wato ragon da bai cika shekara ɗaya ba, amma idan akuya ce ko ɗan taure to dole wannan sai ya cika shekara ɗaya, ba a yarda ka yi da ɗan wata shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha ɗaya ba, sai wanda ya cika wata goma sha biyu, wato shekara ɗaya cikakkiya. Ibn Hazm shi yana ganin duk wata jaza'a ma za a kowanne ne ma za tunda shi har yana cewa ma ai da zakara kaga min babu aula ya ce ai da wannan amma magana ta shi ba ta da ƙarfi gaskiya sana abu na takwas shine al-uyub ai bubbukan da ake mayar da layya saboda su ai bubbuka da suke samun dabba wato cutar da za ta samu dabba malamai sun kasa ta uku kaso na farko cututtukan da za ko aibin da zai samu dabba kuma ya zan dabbar ba za ta isa layya ba ko kai layya da ita ba ta yi ba su ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata a cikin hadisin al-bara ibn azib da wani tabi'i yake tambayarsa hadisin yana cikin sunan abi dawud da nasa'i da tirmizi da ibn majah wani tabi'i da ake kira ubayd ibn fayruz yake cewa bara ka gaya mun abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ailayya da shi daga cikin dabbobi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsaya a cikin mu yace hannunsa ya funawa nawa ina da gajeren hannu da yatsu amma nashi ya funa wannan yana so ya nuna maka cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama gani na sosai kuma ya kiyaye wannan ranar dan ka fahimci cewa abinda aka faɗa a ranar ya kiyaye shi ta hannunsa yatsunsa ya sun funa wa tsawo hannunsa ya funa wa tsawo dan ya nuna maka cewa bai manta da ranar ba yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yake cewa abubuwa guda hudu ko dabbobi guda hudu bai halatta a ilayya da su ba الأوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنكي دبا هدو باتا إليا مكونا بإلو لا وچا مكان تر إلو إيه لا تتبين دمر لا فيه درش لا فيه تتبين دقرب ودى قربان تتبين دقما ramammiyar da ba ta da kitse sai shi wannan tabi'i Ubayd ibn Fayruz sai ya saki tambayar wannan sahabi sai ya saki ce mata inni akrahu an yakuna fil qarni naqsun wa an yakuna fis sinni naqsun sai ya ce ni ba na sai in yi layya da dabbar da take da yatta waya a kawanta wato kawanta ya dan kare ko haƙorinta ya dan bunci ne ko ta rasa haƙori bana so in yi la in ji shi wannan tabi sai shi sahabin ya ce shi ma karihtahu fada'hu wa la tuharrimhu ala